sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 25 ga watan Agusta shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu bayan jin labaran duniya za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce shine fa ke taka birki kan bukatar wasu shugabannin kasashen ECOWAS na gaggauta daukar matakin soji kan masu juyin mulki a jamhuriyar Niger. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya mika kansa a gidan yari a Georgia bisa tuhumar da ake yi masa na kokarin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na jihar. Da ko wadanne darussa ne ke tattare da wannan lamari? Manazarta a fadin duniya kuma ana ci gaba da bayyana ta baba kan mutuwar shugaban rundunar mayakan sa kai ta Wagner ta Russia Yevgeny Prigozhin. Muna kuma tafi da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Masauraro assalamu alaikum barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya. Shugaban hukumar jinkai na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a yau Juma'a cewa rikicin Sudan da matsalolin da ake fuskanta wajen gudanar da ayyukan na jinkai na barazanar kasar kasar baki daya. A wata sanarwar da ya fitar a yau Juma'a, ofishin babban jami'in gudanar da al'amuran ayyukan jinkai a Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya ce mummunar fadan da aka yi tun tsakiyar watan Afrilun bana tsakanin sojojin Sudan da kungiyar mayakan RSF wanda ya lalata manyan biranen kasar Juba, Khartoum da Darfur ya bazu zuwa kudancin jihar Kordofan. Babban jami'in na Majalisar Dinkin Duniya ya ce arangamar da ake yi da kuma shingaye da aka sanya akan hanyoyi ya sa abincin da aka tanadar ya kusan karewa gaba daya a kudancin babban birnin Kordofan Kadugli, sannan an hana ma'aikatan jinkai kaiwa masu fama da yunwa agaji. Yau Juma'a, ƴan Zimbabwe suna dakon sakamakon zaɓe yayin da jami'an tsaro suka sanya shingaye akan hanyoyi zuwa cibiyar tattara sakamakon zaɓe na ƙasar, inda aka samu barkewar zanga-zanga da mummunar tashin hankali a zaben ƙasar da aka yi a shekara ta 2018. Bisa rahotannin kamfanin dillancin labarai na Reuters, hukumar zaben Zimbabwe ta ce jami'ai masu wato jam'iyya mai mulki ZANU PF ta lashe kujerun majalisa 38 yayin da babbar jam'iyyar adawa kuma ta Citizens Coalition for Change ta lashe kujeru 32. Hukumar zaben bata kai ga sanar da sakamakon zaben shugaban kasar ba tukunna. A jiya Alhamis aka kammala kada ƙuri'u bayan wani jinkiri da aka samu wajen raba takardun zabe, lamarin da yasa jami'an zabe suka ja lokacin kada ƙuri'a da kwana daya. Shugaban kungiyar kwallon kafa ta kasar Spaniya Luis Rubiales yayi amai ya lashe bayan da ya sauya matsayarsa ta cewa zai yi murabus daga mukaminsa, inda ya jaddada cewa ba zai ajiye aikin nasa ba har sai inda karfinsa ya kare. Rubiales ya furta hakan ne duk da kurar da ya tayar bayan sumbatar wata ƴar wasan kasar da yayi alabbanta ba tare da amincewar ta ba a lokacin da Spaniyar ta lashe kofin gasar mata ta duniya. Rubiales ya sumbaci Jenny Hermoso zakarar gasar cin kofin duniyar alabbanta a lokacin da ake bikin raba kyaututtuka a Sydney, babban birnin Australia, a ranar Lahadi, bayan Spaniyar ta doke Ingila da ci daya da babu a wasan karshe na gasar cin kofin duniyar ta mata. Wannan lamarin ya haifar da suka daga ciki da wajen Spaniya, inda ministocin gwamnati, ƴan wasa da masu horar da su suka nemi a ajiye aikin nasa. Kafofin yaɗa labaran Spaniya sun ruwaito cewa Rubiales zai ajiye aiki kuma ana sa ran cewa zai haka ne a wurin wani taron kolin gaggawar da kungiyar kwallon kafar ta kira a yau Juma'a. Sai dai bayan da ya fito ya bada hakuri a bisa abin da ya aikata. Rubiales ya kini kauya buri ya hau inda a ƙarshe ya nanata cewa ba zan ajiye aiki ba. Yayin wata ziyarar aiki a Kyiv, Prime Minister Norway Jonas Gahr Støre ya faɗa a ranar Alhamis cewa ƙasarsa za ta tallafa wa Ukraine da jiragen yaƙi samfurin F-16. Nan take Støre bai faɗi adadin jiragen da za su baiwa Ukraine ba, amma ya ce kila ƙasa da goma ne. Norway ita ce ƙasar Turai ta uku bayan Netherlands da Denmark da suka ayyana baiwa Ukraine tallafin jiragen F-16 don yaƙar Rasha. Kazalika a jiya Alhamis din, Amurka ta kakaba wa mutane 11 da aka alakanta su da kwashe yara daga Ukraine zuwa Rasha tare da sauya tunaninsu. A ƙarshe, ‘yan sandan Maui sun bayyana sunayen mutane 388 da aka kasa gano su bayan wutar dajin da ta auku a farkon watan nan. A wata sanarwar bidiyo da aka watsa a jiya Alhamis, shugaban ‘yan sandan Maui John Pelletier ya ce ya fahimci cewa fitar da sunayen mutanen zai iya jefa ‘yan uwan waɗanda ba a gani ba a cikin mawuyacin hali, amma dai za su taimaka wajen gudanar da bincike. Jerin sunayen dai ya kunshi lambar wayar mutanen da inda za a iya samun su. Pelletier ya buƙaci duk wanda sunan shi ke cikin jerin sunayen ko kuma yake da bayani a game da wani wanda ke cikin waɗanda aka bayyana ya tuntuɓi hukumar ‘yan sandan Maui ko kuma hukumar FBI. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ba da rahoton cewa a shekara ta 2018 bayan wata wutar daji da aka ta auku a Paradise da ke jihar California, jami'ai sun rage alƙaluman waɗanda suka ɓace daga 1,300 da aƙalla dozin guda cikin wata ɗaya bayan bayyana sunayen waɗanda aka ba da rahoton rashin gano su.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. Shugaban Najeriya kuma jagoran kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa shi ne ma yake takawa wasu shugabannin kasashen kungiyar BRICS kan bukatar da suke da shi na gaggauta kai dokar matakin soji kan sojojin da suka yi juye mulki a jamhuriyar Niger. Akan haka, Bola Tinubu din ya yi kira ga sojojin na masu juye mulki da su gaggauta yin abin da ya dace domin gudun kai ruwa rana. Yana mai jaddada cewa sun bada dukkan hanyoyin da suka dace na yin sulhu. Shugaban na wannan bayanin ne a lokacin da ya tarbi shugabannin wata tawaga ta malama addinin musulunci a ƙarƙashin shugabancin Balalau wanda suka kai masa ziyara bayan dawowa da ziyararsu ta biyu a jamhuriyar Niger. Kuma Umar Faruk Musa ya tattauna da Sheikh Balalau.
Alhamdulillah, babban nasarar da muka samu shine na samun damar tattaunawa da shi shugaban sojoji na can, kuma nan ma mun zo mun tattauna da shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Mun ba shi rahoton da yake nuna cewa su waɗannan mutane musamman na Niger a shirye suke sun yadda da a haɗu a tattauna a kuma samar da hanya mafi sauki da zai kawo sulhu tsakanin su da ECOWAS. Kuma akwai tsohon shugaban kasa Abdulsalam Abubakar da Sarki Musulmi sun je bayan zuwanmu. Alhamdulillah sun dawo, kuma na san sun yi bayanai da irin matakan da aka ɗauka. To su dai suna da kukar cewa ya kamata a mayar musu da wutansu a buɗe boda, a yi duk abin da ya kamata domin saboda tausayawa mutane a ƙasan irin halin da ake ciki, musamman ma akwai asibitoci da yawa za ka samu a ta mace-mace saboda rashin wuta. Kuma dangantakar Najeriya da ita Niger ya kamata a kula da wannan. To alhamdulillah duk dai mun isar da wa'annan koke nasu, kuma su shugabanni sun ce suna dubawa, amma akwai bukatar mu sake komawa da su mu za mu ƙara tattaunawa domin wannan kofa ce kawai da ta rage na sulhuntawa, ba kofar ɗaukan mataki na yaƙi ba. Idan wannan kofa ne ya toshe gaba ɗaya, kuma sai a koma kofar amfani da ƙarfi da ba mu fatan haka insha Allah.
Shugaba Tinubu ya bayyana muku cewar shine ke taka birki domin kada a amfani da ƙarfin tuwo gurin warware wannan matsala.
Kwarai ya bayyana mana aya a matsayin shi na shugaban ECOWAS, kuma hakan ne ya nuna shi ke taka birki yake ɗaukan dukkan matakai ya ga cewa an samu hanyar warwarewa cikin lumana, musamman ma shigowar malamai. Yana girmama wannan shigowa, tunda malamai sun nemi za su shigo su yi abin da ya kamata a hanyar addini. Saboda haka ya ba da dama a ci gaba da wannan tattaunawa cikin lokaci mafi kusa.
Kana tsammanin shekaru uku da sojojin da suka ɗiba su miƙa mulki ECOWAS za ta yarda? Idan ba za ta yarda ba, watanni nawa kake ganin zai iya zama karɓaɓɓe?
Ai, ba za ka iya yin wannan magana ba, don ban san mu buƙatar mu ba wai nawa za a yi me za a yi ba. Mu buɗe hanyar tattaunawa tsakanin su, iya samun juna, wannan ya zo su zauna, mu zauna muna kallo, muna ba da shawaran cewa su sulhunta a samu matsayin da ya kamata.
Kun kwatanta ma sojoji na Nijar cewar laluran nan tana hannunsu domin duk wahalar da 'yan ƙasa ke fuskanta su ne da suka kwace mulki da ƙarfin bindiga maimakon su kare demokuraɗiyya, kuma inda ba su yi wannan abun ba da ba maganar takunkumi ko kuma yanke wutar lantarki?
Kwarai kwarai da gaskiya ai da ba shi ya sa muka je din na gwada musu duk abin da ya faru ai a hannunsu ne su ne yanzu da haƙi su ne Allah zai tambaya akan duk abin da ke faruwa a ƙasa don haka su nemi yadda za a iya samu fahimtar juna domin ƴan ƙasan su samu sauƙi mun gwada musu wannan ba za a hankali da yin nasiha duka.
Shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a da iqamatu sunna ta Najeriya kenan Abdullahi Bilalau a zantawar su da Umar Faruk Musa. To na nan Amurka kuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kai kansa a gidan yari a Georgia bisa tuhumar da ake yi masa na kokarin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na jihar. An dauki hoton tsohon shugaban kasar kamar yadda aka dauka wato kamar yadda ake daukar duk wani wanda ake tuhuma da aka aika da shi a jiya a gidan yari. To amma daga baya an bayar da shi beli kamar yadda aka yarjejeniya da lauyoyinsa tun daga farko. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Professor Bello Muhammad Bada ya ce wannan babban darasi ne da ya kamata kasashen duniya masu tasowa su yi koyi da shi.
Wannan yana nuna maka cewa tsari a wurin su suna aiki kuma dokoki a wurin su suna aiki ko menene girman mutum kuma kowace irin kujera yake riki da ita. Kowa ya san Donald Trump mutum ne kuma wanda yake mai kuɗi mai hali ne idan kana magana arziki sannan ya shugabanci Amurka kuma ya yi takara na biyu ya fadi zabe sannan ba yaro na ba dan shekara kusan 77 ne amma kuma kaga doka bata cire shi ba tsari bai bar shi ba to shi yasa kake ganin su suna yin tsaye a tsarin nan nasu suna da yace kai da kafa domin ya zama darasi ga na baya ya kuma zama darasi ga wanda ke sama a halin yanzu ya san da cewa shi rika kasassu shi bi dokokinsu komi girman shi idan yayi kuskure to lalle lalle doka tana aiki a kan shi wannan idan irin kasashen mu ne yana da wuya kware da gaske da yanzu na an ce ai dan kabilan mu ne dan addinin mu ne namu ne.
Na'am, wani abu da yake ji hankalin mutane shine irin yadda ake ganin yana da farin jini har yanzu a zakatan da yawa na Amurkawa kuma ana ayyana shi a matsayin har yanzu shine dan takara na gaba-gaba a cikin masu son jam'iyyar ta Republican ta ba su tikitin tsayawa takarar shugaban kasa amma kuma wannan duka bai hana a yi masa wannan ba.
Wannan shi yasa shi kai ne kakan je na hudin ana mai bita da kulli ne ai haka yake fada saboda yana gani shi ga nashi gani irin na ƴan siyasa yana cewa ana kokari a hana shi takara ne domin an san in ya taka zai ci amma kuma ba nan gizo ke saka ba matsala ita ce laifi ka aikata shi an bi duk matakai na ƙasa na bincike da duk matakin da ya kamata a bi to tun da su sun bi matakan da ya kamata a bi to irin wannan na kokari ka shafa musu bakin senti ba shi sai dai ita doka ita ke kama ka kuma ita ke sakin ka.
Amma ko bayan shi algafarta mallam akwai masu sharhi da dama da kuma dimbin magoya bayan sa da duk suke bayyana wannan a zaman cewa kaman siyasa ce kawai kamar yadda ka faɗa a bita da kulli ne kuma siyasa ce kawai da ake kokarin ganin bayan shi
wata ka san ba ka hana mutane su faɗi irin nasu ra'ayi wani bi ya danganta daga karkata irin wadda mutum ya yi inda kake tsaye to abinda kake hanga ya danganta daga wani gehe kake tsaye to shi yasa baka hana mutane wannan magana amma abinda a tabbaci shi ne dokokinsu suna aiki kuma bincike suke yi mataki-mataki babu shakka idan bi ta da kullina lalle-lalle alkalai za su sake shi in kuma ya aikata za su yi mishi hukunci ba shi yiwa duk Amerika ta gami kai gaba daya a ce shi kadai duk farin jini ne shi kadai ke da laifi ko bisa ga ba shi da laifi ai in ba don haka nan ba lokacin da shi na shugaban kasa ai ya kokarta har kotu ya nema shi amfani da karfi ne na shugaban kasa domin shi samu nasara akan zabe amma kuma tsarin su ya hana shi.
Yanzu algafarta mallam akwai yiwuwar kwatanta irin wannan a kasashenmu kuma wani hanya kake gani ya kamata a bi domin ganin cewa su ma kasashenmu sun bi irin wannan tsari na doka ta yi aiki akan kowa.
Kasashenmu irin wannan shi na da wuya kwarai da gaske domin mutane ne an ka girka akan kabilanci an ka girka su akan bangaranci duk abin da wani ya yi muna mu a kasashenmu shi ne naka shi ne naka. Don haka in muna son irin wannan ya faru a kasashenmu dole sai an kara ilmantar da mutane to sannan kuma sai an yi tsari irin da jahilci wanda zai raba mutane da mummunan talauci irin wanda suke ciki da jahilci wanda zai hana dukiya mutane ƴan kadan da suka samu dama su sace ta. To in an irin wannan adalci ya zama mutane sun san in sun yi aiki ana biyan su ladan aikin su, suna iya ci su sha, sun san muhimmancin ƙasa gare su, sun san muhimmancin su bada rayuwarsu akan ƙasar su, ana musu adalci. To in mun yi wannan muna kai ga irin wannan, amma zai dauke mu lokaci. Ai shekara kusan 200 da sun ka wuce ai mun zauna haka nan a waɗannan ƙasashe namu, lokacin mulki wanda aka yi na su Shehu Usman Fojiyo har na bayan su, ai mun zanna haka nan. Kowa yayi a wannan lokaci, kowa ne ne sarki ne ko alƙali, hukunci zai haushi. Daga baya da muka shigo mulki irin na mumun iya na zamani, mu ko mun ka shigo da cin hanci da rashawa wanda ya lalata mu da al'amari. To shi yasa sai an yi birgan mutane.
To madallah Professor Dallo Muhammad Bada kenan na Jami'ar Usman Danfodiyo ta Sokoto. To tun bayan da hukumar sufurin kasar Rasha ta bada tabbacin mutuwar shugaban rundunar mayakan sa kai ta Wagner Yevgeny Prigozhin, ake samun ra'ayoyi da dama inda wasu ƙwararru suke cewa hatsarin jirgin saman na ranar Laraba ya yi kama da harbo shi aka yi ko kuma bam ne tarwa tsada shi. Hatsarin da yana zuwa ne ƴan makonni bayan wani bore da rundunar ta Wagner ta yi a Rasha, duk da yake dai an ce an sasanta, amma manazarta na ganin cewa biri na so ya yi kama da mutum. Farfesa Tukur Muhammad Baba mai fashin baki ne kan siyasar duniya ya kuma yi duba kan waɗannan zarge-zargen musamman akan shugaban ƙasar Vladimir Putin.
Wato kungiyar da yake wa jagoranci kungiya ce ta sojan gona da suke zuwa kasashen duniya daban-daban. A Rasha kuma sun yi wa Rasha aiki a ƙasar Ukraine da sauransu, aka samu dai tangurda tangata haka. To abin mamaki da ya fito daga wannan abin nan yakin da suka je Ukraine shi ne bore da sojojinsu suka tashi za su yi wa Rasha. Abin mamaki ne a ce ƙasa kamar Rasha wata sojoji da ba nata ba, ba sojojin ƙasa ba, za su fito su yi bore. An yi mamakin ma da yawa mutane sun yi mamakin cewa an ma sasanta ɗin. Bayan sasantawa ɗin kuma sai aka ce yadda aka yi yarjejeniya da shi zai bar ƙasan ya koma Belarus bai koma ba, ya zauna a cikin ƙasan. Da yawa mutane za su ce anya ko za a zauna lafiya. To ga dai wannan abin da ya faru, ba a san ko hatsari ba ne ko kuma abin nan ne da shi wani shiri ne da shi Putin ya masa. To wannan kuma ya karfafa mutane, sun suna karfafa tuhumar su ne ga maganan da shi Putin ya yi. Ya yi ta'aziyya ga rasuwar mutane, mutumin nan ya yi jiyayi, ya yi wa iyalinsa jaje, amma sai ƙara da cewa mutum ne da ya yi abubuwa da yawa wanda dabban tsoro, abubuwa da za su kawo barazana ga rayuwarsa. To amma ba komi, ya yi abin da yake so, ya samu abin da yake so, har ya taimaki ƙasa. Wannan taimakon ƙasan kuma ina jin yana nufin ne da wasu abubuwa da ya yi kamar na Ukraine da kuma ƙasashe da yake shiga yana katsalanda, yana yi ne kuma da yawon Rasha ba tare da cewa Rasha ba ne, da nunawa cewa kamfani nasa ne na sojan gona.
To idan aka dubi wannan lamari yana zuwa a daidai lokacin da ita kanta rundunar ta Wagner take kokarin wato gyara gindin zama a nahiyar Afirka, kasancewar yanzu haka tana da dakaru a ƙasar tsakiyar Afirka da kuma ƙasar Mali, ana tunanin Burkina Faso ma ta biyo, musamman daga baya-bayan ƙasar jamhuriyar Niger wadda ke fuskantar barazanar kai yaƙi na ƙungiyar ECOWAS, wadda kuma an ji ƙarara ita wannan ƙungiya tana marawa waɗannan sojoji da suka yi juyin mulki baya. Shin ya kake kallon makomar wannan runduna kenan da kuma ayyukanta a nahiyar Afirka?
Na daidai wato ita wannan ƙungiyar cikin shugabanninta da ma'aikatanta, shi marigayi Grozny shi ya fi fito. Ana hasashen cewa ma kamfanin nan tasa ce. To yana da rundunar jama'a da yawa da ba mu san menene makomarsu da su kansu, ko suna da wani da zai fito ya jagorance ta. Ba shakka Rasha na amfani da ita, in kuma Rasha na dama shi sojan gona ne na Rasha, kaga Rasha za ta san yadda za ta yi.
In na fahimce ka, kana nufin kenan wannan wata dama ce ga shi shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya mallaki wannan kamfanin ko kuma wannan rundunar baki ɗaya kenan?
ko ya mallake ta ko kuma yayi amfani da ita don mu ba mu dauka ma cewa dama ba kamfanin sa bane.
To akwai
akwai yiwuwar
wargaza ta
ko ya wargaza ta ko kuma ya sake mata tsari da shugabanci ta san ita kanta faranci tana da wani rundunan sojeji da yaki a waje ba wai yaki a cikin kasan ba don haka ina jin Rasha ita ma tana bin sawunki ne ta samu wani runduna da zai yi yaki ba tare da haikan ya fito da sunanta ba a zahiri amma za ta je a bayan fage suna samun taimako suna samun kuɗi suna samun makamai har ma da horo.
To su kuma kasashen da suka fara dogara ga ita wannan runduna a nan nahiyar Afirka kamar ita Mali da kace da kuma kasar jamhuriyar tsakiyar Afirka da kuma ita kanta Niger a halin yanzu su kuma yaya makomarsu a hali da mutuwar wannan shugaba?
Mutuwar wannan shugaban da zai kawo koma baya ga tsarin su na tsaro amma ni ina hasashen cewa wannan wani dan wucin gadi ne kamar yadda na nuna maka yunkuri da samun yanci daga mulkin mallaka na Faransa mulkin mallaka na Daniya da Faransa take wa wannan kasashen abin ya kai wani yanayi da dole mutanen kasan za su yi gore dole za su zo neman yancin kansu ba za a iya tsaida wannan ba ko ba za a iya tsaida Faransa ta yi yunkurin daɗe danne su ba to kuma ko ina ka san shi wanda yake cikin irin wannan halin zai karbi taimako zai karbi abin nan tagaji da duk wanda zai taimake shi a wajen wannan fada waɗannan ƙasashe kamar su Niger su Mali da sauransu tuni a ƙasa suke Faransa ta danne su amma sun fara yunkurowa.
To madalla Professor Tukur Muhammad Baba kenan a ɗan iyan mutum biyu mai sharhi kan lamuran yau da kullum a faɗin duniya. To kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka.
Al'adun gargajiya ina ya'yan Hausa ku zama raya al'adun Hausa gargajiya mu je tushen Hausa da shigar mu ta al'adun mu kan har mu'amalar mu al'adun Hausa shigar mu al'adun Hausa wandan mu al'adun Hausa hular mu ku zama raya al'adun Hausa
da wannan kuma muka zo ga wato labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
gobe ne za a gudanar da zaben shugaban hukumar kwallon kafa da kasar jamhuriyar Kamaru na Afrika Board sai dai al'amuran yana neman rincabewa tsakanin yan takarkarin guda biyu Saidu Bamanjoya tsohon shugaban kungiyar kuma mataimaki na biya a kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF tsakanin sa da tsohon captain CAF Wuta Zafi na kungiyar kwallon kafar kasar jamhuriyar Kamaru Indomitable Lions Samuel Eto al'umma suna ganin al'amuran ra'ayi kalan barta a tsakanin su malam Zakari Sa'adu masanin harkokin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru ga ra'ayinsa a kan wannan zaben da za a gudanar ko Samuel Eto zai iya hayewa ko kuma Saidu Bamanjoya
Eto Muhammad Awal Garba gami da zaben da za a yi ranar 11 ga wannan wata da muke ciki wato ranar Asabar kenan Kamaru ta dau zafi ko ta wani bangare ana nan ana yakin neman zabe tsakanin wato Samuel Eto Face da kuma Saidu Bamanjoya mai barin gado kuma sanin kowa ne Samuel Eto Face yau kusan watanni biyu kenan ya gabatar kansa a matsayin wanda zai tsaya takara na wannan zabin kuma a yanzu hakan nan ya samu goyon bayan dukkan tsofaffin wato ƴan wasan kwallon kafar kasar Kamaru karkashin jagorancin wata kungiya da ake kira Sinafok da ani wato tsohon dan wasa Shirmin Shitap yake jagoranta kwanakin baya zance yau kwanaki biyu aka yi taro wadda aka bukaci dutsofaffin ƴan wasa su mara wa Samuel Eto baya kuma a yanzu hakan nan Samuel Eto ya samu goyon bayan ma shi kanshi Emmanuel Mabwanki Sack wanda yake ɗaya daga cikin wanda zai tsaya takarar wannan zaɓen ya jinye kansa yace zai mara ma Samuel Eto baya to ga dukkan bis da ga dukkan alamu sai zama da cewa ita hukumar wasan kwallon kafa kasar Kamaru kuma wasan kwallon kafa wato nahiyar Afrika CAF da ita FIFA ta jawa gwamnatin Kamaru kunne kar ta tsoma baki a cikin wannan harkar saboda da akwai kishin-kishin wanda ake gani kamar mai yuwa ne ita wato gwamnatin Kamaru ta zabi mutum guda wacce za ta jagoranci wannan hukumar tsawon shekaru hudu masu zuwa to wannan shine abin da zan iya gaya maka a halin yanzu
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru Kowa da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To a takaice shugaban hukumar jinkai na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a yau Juma'a cewa rikicin Sudan da matsalolin da ake fuskanta wajen gudanar da ayyukan na jinkai yana barazanar kasar kasar baki daya. A wata sanarwar da ya fitar a yau Juma'a Ofishin babban jami'in gudanar da al'amuran ayyukan jinkai na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya ce mummunar fadar da aka yi tun tsakiyar watan Afrilun bana tsakanin sojojin Sudan da kungiyar mayakan RSF wanda ya lalata manyan biranen kasar Juba Khartoum da Darfur ya bazu zuwa kudancin jihar Kordofan. Yau Juma'a ƴan Zimbabwe suna dakon sakamakon zabe yayin da jami'an tsaro suka sanya shingaye akan hanyoyi zuwa cibiyar tattara sakamakon zabe na kasar inda aka samu barkewar zanga-zanga da mummunan tashin hankali a zaben kasar da aka yi a shekarar 2018 bisa rahotannin kamfanin dillancin labarai na Reuters hukumar zaben Zimbabwe ta ce jami'iya mai mulki na ZANU PF ta lashe kujerun majalisa 38 yayin da babbar jami'iyar adawa kuma ta Citizens Coalition for Change ta lashe kujeru 32 Shugaban kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain Luis Rubiales yayi amai ya lashe bayan da ya sauya matsayinsa ta cewa zai yi murabus daga mukaminsa inda ya jaddada cewa ba zai ajiye aikin nasa ba har sai inda karfinsa ya kare
To masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci ke kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Tess McConnell da ya shirya ya kuma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yanzu David Greenberg ni Murtala Faruk sanin na ke muku fatan alkhairi ma'assalama